Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Fatoro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya tare da kamar da Chadi wato 8:30 na agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa duk da yake kwamitocin bincike akan cin zarafin da ake zargin ƴan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu jihohin Najeriya. Wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta. Yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar ta ENSAS.
Mun tura ma fadan shugaban ƙasa, an tura ma sakataren gwamnati na tarayya Boz Mustapha, mun tura ma IG na ƴan sanda ta hanyar ministan police, mun tura ma gwamnan Abia, mun tura ma gwamnan Sokoto, mun tura ma gwamnan Kebbi.
Sannan a Najeriya har ila yau za ku ji yadda kalaman da kafafun yaɗa labarai ke dangantawa da babban sufitin ƴan sandan Najeriya. Ne kira da ya yi ga ƴan sanda da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga haɗari ke ci gaba da janyo tsokacin mashara'anta. Sannan muna tafi da rahoto na musamman kan irin rawar da sarakunan gargajiya za su iya taka wajen samar da tsaro a yankunansu. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Idan kuma kwamitin ya bada shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta bada izinin ta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan 6.4 nan da nan a duk faɗin Amurka, inda za a fi ba ma'aikatar kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. Sojojin Amurka sun kashe mayakan Al-Shabab 8 tare da raunata wasu 2 a har-haren sama da suka kai a ranar Alhamis a Somalia. Mai magana da yawun kwamandan dakarun Afirka na Amurka, Lieutenant Commander Christina Gibson ta faɗa wa muryar Amurka. Za mu ci gaba da matsa lamba ga ƙungiyar ta Al-Shabab, suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a Somalia. Akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya musu ƙwarin gwiwa. Shugaban rundunar commanders na Afirka, wato AFRICOM, General Stephen Townsend ya ƙara da cewa a sanarwar da ya fitar. Sanarwar ta AFRICOM ɗin ta ce an kai har-hare 2 a kusa da Jalib kan 'yan ta'addar waɗanda aka san su da taka muhimmiyar rawa wajen samar da bam ga ƙungiyar Al-Shabab. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Alhamis cewa Morocco ta daidaita dangantakarta da Isra'ila. Wani ci gaban tarihi a yau mai cike da tarihi. Manyan ƙawayenmu 2, Isra'ila da masarautar Morocco, sun amince da cikakkiyar dangantakar diplomasiya, babban nasara ga zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. An kulla yarjejeniyar ne tare da taimakon Amurka, hakan ya sa Morocco ta zama ƙasa ta Larabawa ta hudu da ta daidaita alaƙarta da Isra'ila a cikin watanni hudu da suka gabata. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin 2 ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a 3 a ranar Laraba da fatan maido da tattaunawar da ta kafa kammaluwa, amma kuma sun nuna cewa bambanci da ke tsakanin su na da fa'i da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, inji von der Leyen. Ɓangarorin 2 sun faɗa wa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa, amma kuma an saka Lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci. Idan dai har ba a cimma matsaya ba, ƙungiyar ta EU da Burtaniya na iya fuskantar yin hannun riga a ƙarshen watan nan ba tare da ƙulla wata yarjejeniya ba, lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi.
Fagai da Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko dukkan ki kwamitocin bincike akan cinzurafin da ake zargin yan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu hukumomin Najeriya. Wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar NSAS. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
A lokacin da matasan Najeriya suka fatsama kan tituna suna zanga-zangar dakatar da ayyukan rundunar yan sanda ta SAS a jihohin Sokoto da Kebbi har ma da wasu jihohin arewacin Najeriya, matasa goyon bayan suka nuna ga rundunar ta SAS, watakila da kwamitocin bincike da bayar da bahasi akan cin zarafin da yan sanda suka yi wa jama'a sun soma zama a waɗannan jihohin guda biyu da ba za a rasa mutane ba da za su gabatar da shakuwar su akan wasu matsaloli da suka taba shiga dangane da wannan batun. To sai dai duk da haka zanga-zangar ta NSAS ta yi illa mai yawa ga mutanen arewa musamman mutanen jihohin Sokoto da Kebbi waɗanda ke kai kayan gwari a kudancin Najeriya waɗanda har yanzu suna jin raɗaɗi illar da suka haɗu da ita. Aliyu mai ta samu Isa shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin albasa ne ta ƙasa ya ce yan arewa da ke harkar albasa a garin Aba na jihar Abia sun haɗu da ibtila'i a wannan lokacin.
Mutanen nan suka kona kasuwar albasan nan gaba ɗaya, suka kona mutane 17, suka kona motoci 77, suka kona shaguna 104, suka kona motocin jin daɗi na hawa 12, suka kona mashushuka 15, suka kona gaba ɗaya buhuwan albasa da yake kasuwannin nan da sauran kayayyakin mutane. Muka ɗauki report na hasarorin da aka yi mana, muka ɗauki ƙididdiga da komi, muka rubuta ma gwamnati, mun tura ma fadan shugaban ƙasa, an tura ma sakataren gwamnati na tarayya Boz Mustapha, mun tura ma IG na yan sanda ta hanyar ministan police, mun tura ma gwamnan Abia, mun tura ma gwamnan Sokoto, mun tura ma gwamnan Kebbi, kuma muna jira a yi wani abu amma har yanzu ba a yi ba.
Wannan dai za a iya kallon sa a zaman mummunan tasiri da zanga-zangar NSAS ta yi, amma kuma ba za a rasa kyakkyawan tasiri ba da ta yi domin wasu gwamnoni kamar gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu sun karfafa hanyoyi na kyautata rayukan matasa. Gwamnan ya ce duk wasu shirarruwa na bunƙasa al'amuran matasa kamar shirin bunƙasa sana'o'i na matasa na gwamnatin tarayya, gwamnatinsa za ta yi jagora ga matasa domin jihar Kebbi da zaman sahun gaba a cikin jihohin da suka amfana. Haka ma akwai wasu shirarruwa na bunƙasa ayyukan noma ƙarƙashin kulawar babban bankin Najeriya da makamantansu, gwamnatin jihar Kebbi za ta ci gaba domin aza matasa da hanya. To sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin cewa abubuwan da suka faru ya kamata su zama darasi ga gwamnati don kaucewa fadawa abin da ya fi wanda ya faru a nan gaba.
Duk ƙasar da ake yunwa da talauci za a samu wangasa ne, to Najeriya akwai talauci, akwai yunwa ga matasa. To idan gwamnati ba ta tashi tsaye ba ta yi mutunka hanci, wallahi tunan da aka yi gaba ya yi wanga. Sannan ga jahilci ga mutane, ka duba yanzu irin jami'o'i suna rufe wanda yake bai kamata ba ka kasa, bala'i ne.
Abin da suke zargi an kawo kaya ba a rarraba ba, akwai irin da ba a rarraba su ba, amma ita gwamnatin tarayya abin da ta yi kokarin samun wa'annan kayan dukkan jihohi ko ta jiha an bata rarraba, amma yanzu ya nuna cewar shugabanninmu suna danna haƙƙoƙin talakawansu.
Mai sharhi akan lamuran tsaro Nuruddin Bello Bodenga yana ganin cewa su ma 'yan sanda akwai rawar da ya kamata su taka don kare sake aukuwar irin wannan matsalar a nan gaba.
Halayen 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro wa'insu lokaci yakan kawo taɓarɓarewar mutuncinsu, wanda ko da irin wannan yanayin ne ya zo sun zo suna so su kuma mutane magana, amma mutane ba sa ganin su da rayuwa saboda suna ganin su akan matsayin wa'insu mutane waɗanda suka yi tozartar da su, suka ci zarafinsu, suka karɓi kuɗinsu, suka yi menene su. Waɗannan abubuwan attitude na security agency da ya kamata su canza. Akwai yanayin da wallahi idan jami'i yana da wani kima ga al'umma, idan ya zo ya tsayawa al'umma magana ma za su bari.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Agai da Muhammad Nasir. To yayin da kwamitocin binciken cin zarafin da ake zargin 'yan sanda da yi ke ci gaba da aiki a sassan Najeriya, wasu kalamai da kafafen yaɗa labarai ke dangantawa da babban sifatin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu na kira da ya yi ga 'yan sandan ƙasar da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga haɗari. na ci gaba da janyo tsokacin masu sharhi kan al'amuran yau da kullun kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Alphonsus Okurugwe ya hada mana
a lokacin da yake jawabinsa a shalkwatar rundunar yan sandan jihar Ebonyi dake Abaka lake babban birnin jihar a ranar Talata da ta gabata ne babban sufeton yan sandan yace idan ranka yana cikin hadari kai amfani da makaminka ba ce kai kisa ba amma ka raunata ka harbi wanda ake zargi a kafa ba zuciya ba kamar yadda jaridar Vanguard ta ruwaito waɗannan kalaman dai sun tsokano ayar tambaya daga wani shugaban al'umma Mr. Ifani Umere
Since I believe the policemen will shoot when their lives are in danger, who will not shoot for us? Because our lives are every day in danger.
Yace babban sufeton yan sanda shin idan za ku yi harbi a duk lokacin da rayukan ku suna cikin hadari to mu waye zai harba mana saboda kullu yomin rayukan mu suna cikin hadari to ko me wasu mutanen ke cewa Bishop Andy Ezekenan na cewa abin tsoro shine za su fara harbi sakamakon waɗannan kalaman kuma idan suka yi harbi za su yi ikirarin cewa sun yi harbi ne saboda rayukan su na cikin hadari kwata-kwata kalaman ba su dace ba ana wa tunanin bai kamata ya furta waɗannan kalaman a bainar jama'a ba in ji James Osuagu yayin da comrade Ugochukwu Onwunali na ra'ayin cewa irin wannan umarnin na iya haifar da wani abu daban ya ce bai kamata babban sufeton yan sanda ya bada irin wannan umarnin ba wannan yayi matukar muni akalla da ya umurce su da su kara zage dantse wajen yakar cin hanci da rashawa yanzu yana kara musu kwarin gwiwar yin kisa ne daga bisani na nemi kakakin rundunar yan sandan Najeriya Mr. Frank Mba domin samun karin haske kan wannan batun amma duk kokarin samun sa ta wayar tarho ya citira Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonsus, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka za a iya samun mu a shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Corona virus, corona yunwa, corona tashin gida-gida. Kima cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida yau kuma ya koma na ƴan maza.
Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana.
tun ma dai kafin zuwan tura ƴan mulkin mallaka sarakuna iyayen al'umma na da rawar da suke takawa wajen samar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma to sai dai kuma yanzu fa lamarin ya canja inda manazarta ke ganin fa akwai abin dubawa wannan rabu Husaini Gambo Bello na kura wannan fafutuka na mako zargin ƴan siyasa da ma gwamnatocin baya ne da suka mai da sarakuna ƴan baya ga dangi harkokin gudanar da al'umma wanda yace shine ma ja halin tabbarar tsarin da ake fama a yanzu
farkon kafa Najeriya sarautun gargajiya suna da tasiri kuma turawan mallaka da suka zo sun tauda masarautun gargajiya akwai sune algalai sune malamai sune limamai wanda suna gudanar da mulki da adalci da kyautatawa wanda yanzu jikokin su ne suke kan mulki a yanzu a can kusan kasan Kamaru za a ga mai anguwa yana iya kai mutum furgin saboda darajar sarautar gargajiyar da suke amma a nan harkar siyasa ya zo ya shiga ya mamaye da darajar sarautar koma baya wanda ya kamata a ce hakim mai martaba hakimai jimilloli masu anguwanni su suke da tasiri amma ba a tashin neman su sai idan ana neman jama'a kamar za a yi ma jama'a alluran rigakafi ko kuma za a raba gidajen tsoro na cutar malaria to idan a wannan ne an san da darajar sarakuna da hakimai da jimilloli da masu anguwanni amma an kauce wannan babu abin da aka fi sani
to sai dai ku yanda wasu make zargi ga mutane irin su Yakub Musa wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum yace idan birana sata to ita ko da dawama na da wari
to gaskiyar magana shine har yanzu sarakuna suna takar wangani a harkar tsaro da zaman lafiya tsakanin al'umma sai dai kawai abinda ba za a rasa ba akwai wasu su da suke shiga siyasa gadangada amma kun su zama uba ko iyaye ga kowa da kowa sai ka ga sun nuna a fili ga inda hankalin sai karkata to gaskiya wannan abun yana zubar da kimin yana zubar da kimin su nesa ba kusa ba ko kuma suka tashi karramin mutane sai su nemo masu kuɗi maimakon ko talaka dai wanda ya ba da gudunmawa masa ta wani fanni shi ma a riƙa sashi a cikin wanda za a karrama akwai rawar da za su taka za su cigaba da takawa wajen kawo zaman lafiya shi ne su riƙe martabansu su tsaye da gaskiya musamman wajen gaya wa 'yan siyasa gaskiya in sun yi ba daidai ba komai kuɗinka komai mutu ga su gaya ma ba mai abin da ka yi kai wannan ba daidai ba a matsayinsu na iyayen ƙasa suna kira ka ba wai su ci mutuncin ka a fuskar jama'a a ga yanzu suna taka irin wannan rawar za su taimaka wajen abin nan kuma talaka za su saki jiki da su duk wanda yake da wani korafin da zai yana gudun zuwa ga ɗan sanda da sauransu zai iya zuwa ya gaya musu.
Mai anguwa ya Haile Mankwai Ranga wani mai anguwa ne a arewacin Najeriya ya ce duk da halin ko in kulan da ake nuna musu to fa akwai rawar da suke takawa.
Sunana mai anguwa ya Haile Mankwai Ranga mai anguwan Yibango B a Karewa Ajimeta Yola Adamawa State a Najeriya. Masu anguwanni dai muna da martaba misali kamar misali ni kamar anguwana ina samun haɗin kai mutanen anguwana suna bani haɗin kai 100 bisa 100 wani abun zai faru ba lalle sai sun kai kotu ko kuma sun je gurin police station ba abun da bai fi karfi ba za su zo zan yi musu sulhu kuma suna yadda kuma in abu ya fi karfi ne kafin nan in tura su su je gurin police station ba abun da zai faru a anguwana wani abu za ka ga za a zo a gaya mini kaga anguwanan nan na da manyan mutane akwai irin su profeso akwai pamset akwai ciyamomi akwai manyan jami'an tsaro amma duk abu ya faru suna mutunta ni suna martaba ni suna gaya mini ni ko in naga abu ko kamar abun da bai hankalina bai kama ba na kan kira mutum tambaya in naga mutum bai hankali bai kama ba kuma da yake jifiyon anguwana yana bani haɗin kai na kan je na kaya masa ga abubuwan da na gani hankalina bai kama ba nan atake zaka ga ya ɗauki mataki.
Shi ma wani ɗan jarida Malam Umar Dan Kano ya koma bayan irin gudunmawar da sarakuna ke badawa ne ta fannoni da dama to amma kuma ya ce fa akwai abun kulawa
masu makaman gargajiya shugabanninmu abubuwan da suke kawo wannan matsaloli shine son zuciya da kuma kwaɗayi in mutum ya yi la'akari da abubuwa da ake ta samu na matsaloli ta fannin tafiya da lamarin yau da kullum na al'umma da ke yawancin ƙasar nan zai ta jin labarai wasu ya gani a talabijin na ana ta fama da masu mukaman gargajiya kamar da kace sai hakimai da wani lokaci ma sarakuna zaka ga lamarin ta wajen maganar filaye ko gonaki ko dabbobin waɗanda suke mulka yawanci ana samun almundahana da kurakure na dan adam wanda a dokance bai kamata ba so kuma yanda na fahimci tafiya shine su waɗannan da Allah ya dora kan wannan mukamai lalle suna da amfani garin a matsayin shugabanni sannan ita gwamnati ya kamata ta yi kokari ta dubi harkokin su da idan basira yanda za a yi a dokance fahimtar da su ta taron bita da taron da ake kara ma juna sani saboda su san wannan mukamai Allah ne ya ba su kuma haƙƙi ne akan su da haƙƙin jama'ar su da ya kamata su tafiyar da lamarin su da tsoron Allah sannan kuma a ba su wani gurbi na doka da zai ba su karfi da za su iya zartar da hukunci wasu lamarra da suka jibanci mutanen su so ina gani in an bi ta haka kuma aka wayar ma mutane da kai sosai kan abubuwan za a samu sauki cikin yanayin tafiyar kudin da ake da su
to wai ko me ya kamata ai musamman a wannan lokaci hai layo ga Yakub Musa
sannan kuma waje ɗaya da ya kamata sarakuna sarki mutunci shine manyan sarakuna ya kamata su kan irin wanda suke nadawa hakimai masu angwani da sauransu don yawanci matsalan da ake samu angwani ta ga in aka rasa wani aka nada wani wanda bai da gaskiya ko ko sarki mutunci kansa ba kaga sai har sun shiga cikin da filayen mutane sun bace wani kaddaransu da sauransu ko kuma suna wani irin shari'a na ban mamaki na danniya da sauransu sai ka ga anguwa yanzu yawanci anguwa a cikin biranen ka shiga za a ga yadda ma'aikatan tsara layuka da abu nan sai ga an zo an toshe hanya nan an yi gini nan in ban da aka zo yin hanya daga baya da za a yi hanya baya da za a magudu ruwa aka ce me ya fara ce ma mai anguwa ko hakimi shi sai da wannan filayen gaskiya kamata a duba kuma mataki a irin wannan abubuwa
shi ko wannan nan fafutukan Husaini Gambo Bello yace mudin ko ba bai wa sarakuna matabar su ba to fa akwai sauran aiki a gaban mai gona
sarakunan gargajiyan mu iyayen kasa ne dole a daraja su dole a nuna musu sunsun isa yau idan aka zabi dan majalisa ko gwamna yana nan a matsayin shi ko senator a wato member na wakilai ko na dottabai ya zama na za su iya tsawatarwa mutum ya ji domin su ne suke tare da talakawa ananin mutum shekara hudu zuwa takwas ne su kuma suna nan sai ta Allah ya kasance to sai ga mutum ya samu talakawa su zaɓe shi yana faman cewa zai cire wanda yake kan mulkin da ya samu kamar misali abin da ya faru a Kano yau Ganduje ne da sarki Sanusi akan kuma faɗan gaskiya ne a ga waɗannan saɓani kamar yanzu kamar misali a nan Adamawa idan ana so a mayar da sauran sarakunan mu su masu martabobin ɗin a ba su darajarsu sannan a ba wa hakimai don ba yadda za ka yi ka daidaita mai jimilla da mai anguwa ba yadda za ka daidaita mai jimilla da hakimi ba yadda za ka daidaita hakimi da wanda ya bai sarauta saboda haka duk mutumin da ya laifi a ba da hukunci ga sarautun gargajiya su hukunta shi misali hakimi ne ya laifi tun da ana zaman kansil ana iya duba laifin da in ya dace ya abashin ya dace ya dakatar da shi ba ko shi zai amma an kawo harkar siyasa an saka idan aka cire aka ba wa kowa dama don kafin a yi maganan kansil akwai kansil dama na sarautar gargajiya wanda kowane lokaci a sati kowane alhamis ana zama a duba halin da kasa yake ciki ta wani hanya za a biya taimaka wa mutane
koma da menene dai fata ko shine Allah sa ake bai wa sarakuna martabar su musamman a wannan lokaci da lamuran tsaro ke ƙara tabarbarewa Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to gaida Ibrahim yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Assalamu alaikum Alaikum da fatan labarai na cikin koshin lafiya. Shirin takaitattun labarai na yau zai duba batun cin hanci ne da ya kane ne harkar wasanni musamman kwallon kafa a fadin duniya. Kamar yadda bincike ya nuna, wasu shugabannin harkar gudanar da kwallon kafa, kama daga ita kanta hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA, ya gangaro zuwa ƙasa da ya hada hadda nahiyar mu ta Afirka. Da kuma kasashe an samu batun karban na goro da ya sanya aka dauki hukunci akan su iri daban-daban. Domin neman karin bayani akan batun, na sami damar jin ta bakin masu bibiyar harkar wasanni da rubuta su. Musa Ishola Adeyemi na daga marubuta labaran wasanni a Najeriya. Gabin da yake
ba cikin kwallon kafa kawai ake samu wannan damuwan ba, a kan wasanni akwai IOC su ma sun samu wannan matsalan lokacin Joe Avalanche haraka zo da naka zo tsohon FIFA president shi ma abin da ya karshi kenan. Shi ma Infantino wanda ke kai yanzu shi ma ba a bar shi ba don shi ma yana ana na ana akwai wani bincike da ake akan shi. To a cikin FIFA din akwai Jakwana tsohon mataimakin shugaban FIFA, har yanzu nan yana ma yana an dakatar da shi daga harkan wasannin kwallon kafa har ya mutu. Yanzu idan ka zo Africa, shi shugaban Africa na African Football Confederation Ahmadu Ahmadu yana ita FIFA dai ta ce ta gama na ta bincike, yanzu an riga an dakatar da shi na tsawon shekaru biyar. Idan muka manta ba, ina ganin wasu shekaru kamar uku ko da suka wuce a Ghana gaba ɗaya sai da aka sauke masu harkan masu kula da harkan kwallon kafa a Ghana gaba ɗayan su
saboda tsaban kowace
saboda tsaban cin hanci da rashawa. To wannan abu ya riga ya zama ruwan dare ne gama gari. To idan ba an tashi tsaye ba, aka dauki matakan da zai sa mutane su dinga yadda da abin da Allah ya musu, to gaskiya za a ci gaba da yin wannan abu. Amma idan aka horar da mutane, aka ilmantar da mutane, aka kuɓi mutane, to ina ganin ko za a samu a shawo kan shi.
Har ila yau na ji ta bakin tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni a Najeriya, Alhaji Umar Sa'idu. Shi ma dai ga abin da yake cewa kan batun cin hanci a harkan wasan kwallon kafa.
To idan kana maganan cin hanci, kana maganan corruption. Corruption kuma ba inda ba ya shiga. Ba wai harkan kwallon kafa kawai ba, harkan ko ina yana shiga. Wato abin da yasa ake ganin kamar harkan na kwallon kafan ya zo da wani irin, saboda yanda hukumar wasan kwallon kafa ta duniya suke kokarin su tsaftace harkan wasan kwallon kafa. To amma sai zama na cewa ana samun cin hancin ba ma a kasashe ba, a su hukumar wasan kwallon kafan ta kasa ma ana samu.
Abdulhaw Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tare da Abdulhaw Muhammad. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Sojojin Amurka sun kashe mayakan Al-Shabab 8 tare da raunata wasu 2 a har-haren sama da suka kai a ranar Alhamis a Somalia. Mai magana da yawun kwamandan dakarun Afirka na Amurka, Lieutenant Commander Christina Gibson ta faɗa wa muryar Amurka, za mu ci gaba da matsa lamba ga kungiyar ta Al-Shabab, suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a Somalia. Akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya musu ƙwarin gwiwa. Shugaban rundunar commanders na Afirka, wato AFRICOM, General Stephen Townsend ya ƙara da cewa a sanarwar da ya fitar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Version da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo da ke cewa mu kwana lafiya.